إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تيجا بدا كراتم نوانا مكران تابع البركة مكران ابن تيمية يو كراتم ساشا مصدره الحديث ونمنا كراتو تيكين لتاف منظومة البيقونية واللفر شيخ مالمي عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى يو اوان رانتا لتنان دتا يديدي دران شاتر غواتن بقوي هجرة 1440 وان ديدي دران عشرين دبير غواتن اوكو 2019 ميلادية زام چي غبا دقا اندى مكسايا وان زام تاشي بيتي نغو مشابيو وان مولا في اللي تافن يتي يندي اكي اروبوتي a jikin kofin da yake hannunmu an kawo shi ta yanda zai dace in zaka yi irabin sa da fassara zaka fassara shi to haka ya kamata ka karanta shi azizun marwiyyun sunaini aw thalasa mashhurun marwiyyun fawqa ma thalasa wannan in zaka karanta shi tare da irabin sa ka kuma fassara shi haka zaka karanta shi amma idan waƙe ka zo yi zaka waka shi to cewa zaka yi azizu marwis naini aw thalasa mashhuru marwin fawqa ma thalasa ita azizun din sai a cire tanwin din ayi damma ayi abar damma guda daya a ce azizu shi kuma marwiyun din sai a mayar da yamun din sakina maimakon mutaharrika sai a barta ba wasali sannan kuma in an zo karantawa sai a share ta ga ta a rubuce amma a lafazi ba a jinta azizu marwis naini azizu marwis naini aw thalasa thalasa kaga aw thalasatin ya kamata a ce amma sai aka ce aw thalasa aka daure duka wannan larura ce ta waƙe ta janyo wannan haka wurin mashhurun sai ku mu cire tanwin mu ce mashhuru mu mai da mu ce mashhuru sannan ita marwiyun din muna da damar mu mayar da mai kamar yadda muka yi farko mu ce marwi fauka marwi mu mayar da yawun din sakina sannan kawai wawun din kawai mai mata kasra ta yi nuni zuwa ga yawun mu ce marwi fauka ma salasa kuma muna da damar mu yi ma wawun din tanwin da kasarori guda biyu sai wannan tanwin din sai ya sa mu jefar da yawun din mu jefar da yawun din sai mu sa tanwin mu ce mashhuru marwin kunji mashhuru marwin fawqa ma thalasa to wannan in mun zo waƙi haka ya kamata mu waka azizu marwis naini aw thalaa haka ne azizu marwis naini aw thalatha mashhuru marwin fawqa ma thalatha amma in ka zo kana cewa azizun marwiyun nisnaini aw thalasa mashhurun marwiyun fawqa ma thalasa zaka ga baitin yana karyewa an fahimci wannan to wannan shine asalin yanda ya kamata mu karanta baitin azizu marwin azizu marwis naini aw thalatha mashhuru marwin fawqa ma thalatha to ma'anar wannan baiti wanda ba sai mun tsaya al-irabi ba mun san azizun mubtada ne marwin din sa shine khabar zuwa karshe mudafun ne isnin mudafun ilai zuwa karshe zaka kar mu tsaya al-irabi saboda babu lokaci mu zai fassaran sa kai tsaye azizun abinda ake kira da hadisi azizun shine marwiyun nisnaini wanda aka ruwaito shi ta hanyoyi guda biyu ko mutum biyu suka ruwaito shi aw thalatha ko kuma mutum uku shine hadisin da mutum biyu ko mutum uku suka ruwaito shi wannan shine hadisi aziz mutum biyu ko mutum uku a ce malaman da suka karbo hadisin marwaitan da suka karbo hadisin daga wajen manzon Allah mutum biyu ne kawai an gane su kuma mutum biyu su karba daga wajensu su kuma mutum biyu zamu zo mu ji karin bayani gaba wasu kuma sun faɗi sabanin haka zamu zo mu ji bayani yanzu dai mu rike azizu shine hadisin da mutum biyu ko uku suka ruwaito mashhur shine marwiyun fawqa ma thalatha hadisi mashhur shine wanda sama da mutum uku suka ruwaito sama da mutum uku da mu ji fasar baitin zamu zo da karakaran bayani da kuma wasu abubuwa da aka saba wa malam a ciki zamu kawo insha Allah yanzu dai mu rike fasara idan azizun marwiyu sunaini aw thalatha hadisi aziz wanda mutum biyu ko uku suka ruwaito mashhurun shi kuma shine marwiyun fawqa ma thalatha wanda sama da mutum uku suka ruwaito shi to anan mawalifin littafi in muka samu hadisi biyu nau'in hadisi biyu ya kawo mana al aziz wal mashhur wanda shine zai kai mu zuwa ga cikon nau'ukan hadisai na 10 na 9 da na 10 tunda a baya muna da 8 mun karanta sahihi الحسن الضعيف نأك ضعيف كنا نهدو المرفوع نبير المقطوع نشد المسند نبكو المتصل نتقص المسلسل ايوة سنة نترى العزيز نقوم المشهور كلا وانا سوسون يشوك النقوم كلمر العزيز ألوغ اللاربتي أنكر بوتني دقا عز يعز كو عز يعز idan muka dauke shi azza ya azzu bi fathi al-ain sai zamo ai qawiyyun wanda yake mai karfi aziz abinda yake mai karfi al-qawi abinda yake mai karfi yana da wasu ma'anoni da dama a lugha mai karfi ko wanda ya galaba ko wanda ya hana kansa ya kwaci kansa ya buwayi kowa shine aziz amma nan abinda ake nufi da shi wato hadisi wanda yake mai karfi an kira shi da wannan sunan لانه قوي بروايه الثانيه صبر زي سامو قارن قرفي ده روايه ta biyu wacce ruwaya ta biyu za ta kara masa karfi shi yasa sai ya zamo aziz idan kuma mun dauke shi a lugha da daga azza ya izzu ne sai zama ma'anar sa ash-shay'ul qalil abinda yake kadan kenan ash-shay'ul qalilul wujud sai zama an kira shi da wannan sunan saboda ba a samu sa da yawa hadisi aziz dan kadan ne kenan sai zama daga killa ne ya izzu bana yayi karanci hadisin da yayi karanci amma wacce ma'ana ta farko tafi dacewa a ce aziz shine wanda yake mai karfi saboda ya samu goyen bayan ruwaya ta biyu wannan alugal larabci a istilahi kuma wannan malamin ya faɗa shine marawahu sunaini na farko wanda mutum biyu suka ruwaito shi to ana wasu malamai suka ce dole a samu mutum biyu har karshen daga farkon isnadin sa zuwa karshe ko mutum biyu suka karbo daga annabi su kuma mutum bibibi daga gare su su kuma bibibi har zuwa karshen inda isnadin ya tsaya daga inda aka samu ƙari akan haka ko ragi to ya fita daga zama mai ya fita daga zama aziz wasu sun faɗi haka wasu kuma suka ce a inda an samu mutum biyu su ruwato shi a kowace tabaka daga cikin tabakat dinsa sawun tabaka ta farko ce ko ta biyu ko ta uku zuwa karshe inda an samu mutum biyu wannan ana yi kiransa da suna aziz kamar a ce hadisi mutum biyu suka ruwato shi daga annabi daga nan kuma mutane da yawa suka yi ta ruwato shi shi ma dai ana yi ce masa aziz wasu sun faɗi wannan kuma wannan magana ta biyu ta fi samun goyon bayan malamai da yawa in ka duba nailul amani abinda suka faɗa kenan da wannan fahimta ta biyu ko wannan kauli na biyu za a iya samun hadisi guda daya ya zamo gharib ya zamo aziz ya zamo mashhur da akwai gharib wanda za mu ga shi can gaba wanda malam bai kawo shi ba shine wanda mutum daya ya ruwaito mutum daya shine gharib wanda mutum biyu shine aziz sama da mutum biyu ko sama da mutum uku kamar da malam ya faɗa shine mashhur duka hadisi daya yana iya daukar wa'annan sunayen duka ya zama a farko wanda ya ruwaito shi daga annabi mutum daya ne shi ko mutum biyu su ruwaito daga gare shi kaga nan ya zama mai aziz shi ko mutum sama da uku su ruwaito daga gare shi shi kuma ya zama mai mashhur malamai sun faɗi haka to anan mawallafin littafin bai sanya sharadin hadisin ya zama marfu'i ba bai sanya sharadi ya zama marfu'i zuwa ga annabi ba kenan zai iya kunsar hadisi marfu'i mawqufi maqtu'i kamar da muka faɗa a baya domin cewa marwis naini bai ce marwis naini marfu'an ba bai ce wanda mutum biyu suka ruwaito har zuwa annabi ba kenan zai in ya tsaya daga kan sahabi in ya tsaya daga kan tabi'i duka dai menene ana iya ce masa aziz ana iya ce masa aziz matakar mutum bibibi ne suka ruwato shi ko mutum biyu ne suka ruwato an samu mutum biyu wato an samu wata tabaka da mutum biyu ne suka ruwato ta tabaka shine kun gane menene tabaka shine wanda suka karbo daga annabi tabaka ce wanda suka karbo daga wanda suka karbo daga annabi tabaka ta biyu kenan tabaka ta uku su kuma almajiran su baku gane ba an gane yau shine tabaka tabaka kenan ina ce tabaka ku gane etab etab yawa etab din farko sune sahabbai etab na biyu sune tabi'i etab na uku tabi'un tabi'i yawa to a samu cikin tabakokin nan aka samu koda tabaka guda daya ce koda tabaka guda daya ce aka samu mutum biyu ne suka rawaito hadisin to ana iya ce masa aziz bisa magana mafi karfi ta malamai bazan ce mafi inganci bazan ce mafi karfi idan wata an fahimta kuma mun faɗa dalilin da yasa aka kira shi da wannan sunan li'annahu qawiyyun bi riwayati saniya saboda ya samu goyen bayan wata riwaya kuma mun san cewa hatta a abinda muka sani yau da kullun idan masu bayar da labari suka ƙara yawa to labarin nasu yakan ƙara ƙarfi wani mutum wanda yake sika yazo ya baka labari kaga tunda sika ne zaka yadda labarin sa sai wani sika irin sa shi ma yazo ya ƙara baka irin wannan labarin ba bambanci kaga zaka dada samun mai gamsuwa to a ƙara samun kuma wani na uku ya zo kuma ya sake baka irin wannan labarin kuma shi ma amintacce kaga labarin zai ƙara samun ƙarfi shi ana samun ƙarin masu ba da labarin kuma labarin yana ƙara ƙarfi to shi yasa sai a hadisin ya samu wannan suna aka ce masa azizun saboda ya samu ƙarin ƙarfi ta hanyar ruwaya ta biyu azizun marwisnaini sannan sai ya ce aw salasa wannan lafazi na aw da ya ce aw salasa aw din nan ko ta zama litanwi ko ta zama lilkhilaf ko litanwi ko lilkhilaf amma zamurin jayyada cewa litanwi ce me yasa saboda maganar sa da yace marwi mashhuru marwin marwin fawqa ma thalasa wannan jumla ta mashhuru marwin fawqa ma thalasa ita za ta mayar da audincin ta zama litanwi ma'ana ya nawa ko wanda bibibi suka ruwaito ko wanda uku suka ruwaito shine me shine aziz an fahimta yace zama audin litan wace ko wannan amma muka ce lil khilaf ce kenan ko dai zama wanda bibi suka ruwaito ko kuma a'a ba su ba wanda uku suka ruwaito kenan ko wannan kenan audin sai ta zama kamar lil shakki kamar shakka ce kamar shi malan yana shakka ne ko wanda bibi ko kuma wanda uku to in wanda uku ne to ba banda wanda bibi suka ruwaito in wanda mutum bibi suka ruwaito ne to banda wanda uku kenan audin nan ta zama lil khilaf to amma magana mafi inganci muka ce audin litanwi ce saboda wannan jumla ta gaba an fahimta domin inda ba litanwi bace kamata yace lokacin da yace azizu marwin marwisnaini aw thalasa to idan yazo jumla ta gaba kamata yace mashhurun marwin fawqa sunaini aw salasa ya sake sa audin a ƙarshe musamman in kun gane lokacin da yazo yace azizu marwin sunaini aw salasa da yazo kan mashhur sai yace mashhuru marwin fawqa ba salasa kaga bai ce mashhuru marwin sunaini aw salasa kamata ya sake maimaita audin can tunda ne shakki ne muka dauke ta lil khilaf kiran dole ya sake maimaita au in yazo wurin mashhur kuma audin nan sai an sake maimaita ta ace mashhuru marwi thnaini au thalasa kamar yanda yace wancan azizu marwi thnaini au thalasa nan ma haka zai fada tunda yana shakka in mun dauki shakka yake yi kenan in wanda mutum bibi suka ruwaito shine aziz kenan wanda mashhur wanda zai zama mashhur zai tashi daga uku abinta zai tashi daga uku in kuma wanda uku ne shi kuma zai tashi sama da uku kenan sama da uku kenan dole ya shi can ma ya sa au amma rashin sa au din sai nuna au din litan wace yawa to yanzu kar mu dade anan au din dai litan wace mana ko wannan ko wanda uku suka ruwaito ko wanda bibi suka ruwaito ana kiran sa hadisi aziz sai zama ma'anar sa al-aziz huwa ma rawahu sunani an sunani ila akhirih ko kuma yazo ma wujida ruwayat tasnani fi tabaqatin min tabaqatihi, wanda aka samu ruwayar mutum biyu a wata tabaka daga cikin tabaqat dinsa. Yana kawo shakka saboda duka biyun malamai sun fada, ko kuma ya kasance wanda mutum uku suka rawaito a cikin abinda malam ya tafi akai anan, a cikin abinda malam ya tafi akai. Domin idan aka ce wanda mutum uku suka rawaito, kenan hadisin zai samu ƙarin ƙarfi ta hanyar ruwayar mutum biyu din can, sai su ƙara mu wannan ƙarfi wanda aka ce mutum uku suka rawaito. Wannan shine abinda malam mawallifin littafin ya tafi akai. Amma abinda yake mashhur a wajen malamai al-mutaakhirin, Azizu shine wanda mutum biyu suka rawaito kadai banda uku. In har ya kai uku to ya shiga cikin mashhur. Shine kauli rajihi ibn Hajar a cikin Nukhba, Nukhbatul Fikr fi maslah maslahi ahli al-Asr, ya kawo wannan bayanin. Dan haka Aziz ku rike daga yanzu, audin nan ku cire ta. Aziz wanda mutum biyu kawai suka rawaito banda uku, an gane. Amma tunda malam ya kawo, dole mu kawo shi mu karanta. Amma yanzu ku daga yanzu sai ku dauka Aziz shine wanda mutum biyu suka rawaito banda uku, shine kauli rajihi. Amma in aka kai uku abinda ya sama, to kuma ya shiga cikin layin mai, ya shiga cikin layin mashhur. Yawwa, wannan ita ce magana mafi inganci. To misalin hadisi Aziz, hadisin da ya zo a cikin Bukhari da Muslim, hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda, da yake cewa annabi ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'i. Wannan hadisin mun san shi. Annabi yake cewa ɗayan ku ba zai yi imani ba sai ya fi so na fiye da iyayensa da ƴaƴansa da mutane baki daya. To wannan hadisin Anas dan Malik, Anas ibn Malik, wanda suka rawaito shi daga Anas shine Qatada da kuma Abdul Aziz. Kaga shi Anas ya karbo shi daga Annabi. Zaman dauki bangaren wanda muka ce tafi karfi, cewa indai an samu mutum biyu ya zama Aziz. Da haka nan a cikin tabaka biyu ma aka samu mutum biyu. Daga Anas dan Malik aka samu Qatada da Abdul Aziz bin Suhaib suka rawaito shi. Sannan shi kuma Isma'il din sai aka samu Abdul Aziz nake son cewa Abdul Aziz din sai aka samu Isma'il ibn Ulayya da kuma Abdul Waris, su biyu suka rawaito shi daga gare shi. Daga su biyu sun rawaito daga wa, daga Anas dan Malik, mutum biyu, Qatada da Abdul Aziz bin Suhaib. Shi kuma Abdul Aziz din mutum biyu suka rawaito daga gare shi da Isma'il bin Ulayya da kuma Abdul Waris. Kaga zama Aziz a tabaka biyu, kenan shi ma ya shiga cikin Aziz. Aka ce me misalin saka na eka wannan hadisin, tunda mun riga mun san shi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Na hadisi ne Aziz. To abin tambaya anan, shin hadisi Aziz sharadi ne kafin hadisi ya zama sahihi? Dole sai ya zama Aziz sannan ya zama sahihi? To malamai suka ce Aziz ba sharadi bane na ingancin hadisi, ba dole bane sai wanda suka rawaito hadisin sun zamo biyu sannan hadisin ya inganta. Wannan ba sharadi bane. Wasu malamai sun sanya shi a matsayin sharadi, suka ce sharadi ne, dole sai an samu mutum biyu ne suka rawaito hadisin abinda ya sama sannan ya zamo sahihi. Me ya hujjar su suka ce saboda shaida ba a karban ta mutum daya? Wajen shaida, a babin shaida, dole sai mutum biyu su suke ba da shaida a karba. Suka ce kuma hadisin Annabi shine wanda yafi cancanta a bayar da tabbatacciyar shaida a kansa. Da Annabi yana cewa man kazaba alayya muta'ammidan falitabawwa maqadahu minan nar. Duk wanda yayi min ƙarya da gangan ya nema wa kansa zama a cikin wuta. Dan haka a wajen shaida ma an ce a sa mutum biyu. To balantana shaida ta akan maganar Annabi, anan da yafi cancanta a sa mutum biyu abinda ya samu. Kenan a wajen sa in mutum ɗaya ne ya ruwaya ba a karbanta, an gane. Amma idan muka koma a cikin abinda malam ya faɗa a baya wajen tarifin hadisi sahihi, bai sa mana sharadin Aziz ba, ko ya sa? A can me yace? Awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mislihi mu'tamadun fi dabtihi wa naqli. A ciki ba a kawo maganar Aziz ba. Aga sharuda guda biyar din nan da muka samu a wajen hadisi sahihi babu Aziz. to wannan kuma shine kauli mafi inganci. Da haka waccan magana da suka faɗa game da shaida, malamai sun ba su amsa, suka ce labari baya zama ɗaya da shaida, shaida daban labari daban. In ababin bayar da labari ne, ko mutum ɗaya bayar da labari, ana karɓar labarin mutum ɗaya sabanin shaida. Suka ce dalili kuwa mai kiran sallah zai zo ya kiran sallah a azumi, kuma kowa ya sharuwa, kuma shi kadai ne ya ba da shaida, shi kadai ne ya ba da labari, lokaci ya yi, amma kuma kowa ya da sai a sharuwa. Me yasa ba za mu ce ai a kakusha sai na biyu ya yi? Ana faɗar haka? In mutum kiransa na farko ya kiransa ce kakusha ku bari har na biyu ya yi, kowa gaggawa yake da an ji kiran sallah a sha. To nan ababin labari ba ababin shaida, amma in ababin shaida ne wannan shari'a ce ta zartar a samu shaidu na mutum biyu. Wanda ka shi labari ya sha bamban da shaida, an gane? To wannan sai ya nuni zuwa ga cewa ashe ba shardi ba ne a ce sai ya zama aziz. Shi yasa malamai ma suke cewa ko da mutum ɗaya ne ya rawaito hadisi, to ana karɓa. Misali shi ne hadisin Umar ibn al-Khattab. Hadisin Umar ibn al-Khattab, mashhurin hadisin nan, wanda yake cewa ya ji annabi yana cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wannan hadisin a tabakoki uku na farko nashi duka mutum ɗaya ne suka rawaito shi. A tabaka ta farko sayyidina Umar ne kadai ya rawaito shi daga annabi. A tabaka ta biyu Alqama bin Waqas al-Laysi, shi kadai ne ya rawaito shi daga Umar. A tabaka ta uku Muhammad bin Ibrahim at-Taymi, at-Taymiyyu, Muhammad ibn Ibrahim, shi kadai ne ya rawaito shi daga Alqama, daga gare shi ne sai kuma ya watsu mutane da yawa suka rawaito shi. Kaga a tabaka uku duka mutum ɗaya ne suka rawaito shi, kuma hadisin gashi ya karbu a wajen mutane, kuma ana aiki da shi. Kusan duk wani littafin hadisi in za a rubuta da shi ake budewa, ko wani littafin fiqhu ma yawanci duk da shi suke budewa, inna mal a'malu binniyati, an gane? Kuma hadisin karbabbe ne. Da haka kaga wannan misali ne, ba dole bane sai hadisi ya zamo aziz sannan ya zamo ingantacce. To wannan aziz kenan. Sai mu dauki mashhur. Sai yace mashhur, kalmar mashhur shine a lugar larabci mashtahara bainan nas, ko mashtahara inda nas, abinda ya shahara a tsakankanin mutane, ko abinda ya shahara a wajen mutane. Kalmar shahara da Hausa tana da suna, shine shahara, da an ce wane ya shahara, ko ma'anansa ya abin labarin sa ya yi tambari ko ina, to shine abin da ake kira mashhur, abin da yake ya shahara. Sai yayi ta'rifin sa da marwiyin fawqa ma thalasa, wanda sama da mutum uku suka ruwaito. Wannan a ra'ayin mawallafin littafin kenan, an gane? Amma akan magana mafi inganci sai mu ce marwiyin fawqa masnaini, wanda sama da mutum biyu suka ruwaito, sama da mutum biyu uku kenan abin da ya sama. Wannan shine kauli rajihi. Wa mashhur a wajen maganan malam shine wanda mutum hudu abin da ya sama suka ruwaito, amma a magana mafi inganci wanda mutum uku abin da ya sama suka ruwaito. Amma suna sa ka'ida walam yasil ila haddi tawatur, da sharadi ba tare da ya kai haddi na tawaturi ba, ya wuce aziz, tunda wanda suka ruwaito shi sun fi biyu, kuma bai kai haddin tawaturi. Akwai hadisi mutawatir wanda shi ma bayanin sa zai zo, wanda aka samu dandazan jama'a suka ruwaito shi, wanda abu ne da ba zai yiwu ba a ce ƙarya suke yi, dandazan jama'a da ba zai yiwu ba a ce waɗannan duka maƙaryata ne. To shi dai hadisi mutawatir, yasa malamai sai ta kokarin su iyakance yawan mutanen da za a ce in sun ruwaito hadisi sun kai haddi na tawaturi, to sai suka yi manganu daban-daban. Wasu suka ce hadisin a ji shi gabacin duniya da yammacin duniya shi ne mutawatir. Wasu suka ce sai sun kai adadin da ba za a iya lissafa su ba, wasu suka ce sai sun kai mutum 300 abin da ya sama, saboda yakin Badar annabi da mutum 300 yayi abin da ya sama, saboda haka sai an kai 300 abin da ya sama. Wasu suka ce mutum 70, sai annabi Musa wa fatara Musa 70 rajulan, annabi Musa ya zaɓi mutum 70, da haka sai in sun kai 70 suke zama tawatiri. Wasu suka ce 50, wasu 40, wasu 20, wasu suka ce 12, wasu suka ce 5, wasu suka ce 4. Haka akwai maganganu ne daban-daban. Da haka
ba wata ka'ida guda ɗaya sananniya wanda za a ce in sun kai adadi kaza. Abinda malamai suka ce abinda a urfin mutane duk yawan adadin da mutane in sun kai wannan yawan ba za a iya ƙaryata su ba a urfin ku, to in sun ruwaito hadisi a cikin ku ya zama mutawatir. In anan Niger nan duba da halin da muke ciki, mutum nawa ne in sun yi magana ba za a iya ƙaryata su ba bisa ga kwatanci, ba kamar can Balaraba inda hankali yake kwance da sauransu, mu nan sai an samu da yawa, an gane sai an samu da yawa. Da haka dai a kaddara a urfin ku yawan da in mutane sun faɗi magana ba za a yi cewa inna duka duk a kalle su a ce duk sun yi ƙarya, to wannan shine ya kai haddi na tawatur. To hadisi mashhur shine wanda bai kai wannan haddin ba, ya wuce aziz kuma bai kai wannan haddin ba, da zarar ya kai wannan haddin to ya zama mutawatir, an gane. To shi mashhur ana itlaqin sa akan ma'anoni guda biyu. Ma'ana ta farko mashtahara bainan nas, wanda ya shahara tsakanin mutane. Na biyu mashtahara ala tasmiyatihi mashhur, wanda ya shahara da suna mashhur wajen ambatansa ana kiransa da suna mashhur, haka ya shahara wannan sunan ake ambata masa. Shima wannan na biyun iri biyu ne, akwai wanda ya shahara a wajen malaman hadisi, akwai wanda ya shahara a wajen malaman hadisi da sauran malamai wanda ba na hadisi ba, ya shahara a hannunsu. To su ma duka irin wannan ana ce masa mashhur. Wanda ya shahara a wajen mutane, misalin irin wanda ya shahara a wajen mutane shine hadisin da Imam Muslim ya ruwaito yana ya shahara a wajen mutane wanda ba ma malamai ba, da hadisin da Annabi yake cewa man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili, duk wanda ya nuni zuwa ga alkhairi to zai samu ladan irin wanda ya aikata shi, wanda ya shahara a wajen kowa da kowa, da malamai da jahilai. Misalin wanda ya shahara a wajen su kuma ainihin malaman hadisi da kuma wasu malamai wanda ba na hadisi ba, wanda ya shahara a wajen malamai na hadisi da wanda ba na hadisi ba, aka same shi a ko ina, malaman suluki, malaman abin nan, shine al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi ko min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, shi ma muslim ne ya ruwaito shi. Musulmi shine wanda musulmin kirki shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshensa da hannunsa, mun karanta sharrin nan a cikin Riyadus Salihin. To shi wanda ya shahara a wajen malaman hadisi da sauran malamai. Shi kuma wanda yafi shahara a wajen malaman hadisi shine hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga Anas dan Malik, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, ko shi Anas dan Malik yake cewa, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qanata shahran ba'da ar-ruku'i yad'u ala ri'lin wa zakwan. Annabi yayi wata guda yana al-qanut, yana yin addu'a akan wasu kabilu guda biyu, kabilar ri'l da kuma zakwan. Wannan hadisin ya shahara a wajen malaman hadisi, kusan duka yawancin malaman hadisi sun rawaito shi. To wannan mashhuri kenan a wajen malamai, amma akwai mashhuri a wajen ammatun nas, a wajen mutane, mashhuri bainan nas, shi ma nan malamai suna kasashi mashtahara indal amma, wanda yafi shahara a wajen awam gama gari, sannan kuma akwai wanda yake ya shahara a wajen malamai, wanda ya shahara a wajen awam da wanda ya shahara a wajen malamai, amma kuma bai kai ga ba a samu isnadi ba. Kun gane bambancin na farko, wannan na farko da na faɗa kowane yana da isnadi, ya shahara amma da isnadinsa. Da wanda na faɗa na farko man dalla ala khairin falahu ajrun fa'ilin, ce muslim ya ruwaito shi, yana da isnadinsa. Wannan muka faɗa al-muslimu man salima al-muslimuna, ya shahara a wajen mai malaman hadisi da wanda ba su ba, amma waye ruwaito shi, shi ma muslim ya ruwaito shi. Na uku na ƙarshe wanda muka ce ya shahara a wajen malaman hadisi, shi kuma Bukhari da Muslim suka ruwaito shi, wanda Annabi ya al-qanud ga wayannan kabilun guda biyu, shi ma yana da isnadi. To akwai na biyu wanda ya shahara a bakin mutane, ya shahara a bakin malamai kuma ba ya da isnadi, shin za a karba tunda ya shahara ko ba za a karba ba? To shine malamai sai suka ce wanda ya shahara a wajen gamagarin mutane ba malamai ba, to wannan ba a aiki da shi. In dai a bakin mutane kaji hadisi to bar musu kayan su, domin ana samun hadisai maudu'ai da suke shahara a bakin awam, haka ba a lura da irin wa'innan hadisan, ba za a dauke su a ce za a aiki da su ba, domin su awam ba su cancanci basu cancanci alqabul aw ar-radd ba, su karba ko su mayar, su duk abin da yazo musu karba suke tunda awam ne, balantana mu ce abin da suka karba ya zamo amintacce ko ya zamo karbabbe. Shi yasa zamu samu hadisi da yawa wanda sun shahara a bakin awam ko basu inganta ba, har ma malamai suke wallafe wallafe akan wannan. Akwai wani malami da yi littafi mai suna tamyizut tayyib min al khabis fima yaduru ala alsilati an-nas min al hadis. Littafi ne wanda wani ana kiran sa Wajihuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Ali al-Shaybani al-Shafi'i ya wallafa. Tamyizut tayyib min al khabis, bambance kyakkyawa daga mummuna. Ai alqur'ani mun karanta limizallahu al khabisa min al tayyib, bambance mai kyau daga mummuna. Fima yaduru ala alsilati an-nas min al hadis, cikin abin da yake zagayawa akan harsunan mutane na hadisi. To sai littafi akan wannan, wannan ya inganta ga isnadin sa, wannan bai inganta ba. Yawancin wanda ya kawo zaka ga basu da isnadi, basu inganta ba. Da haka daga cikin irin hadisan da suka shahara a bakunan mutane wanda basu da isnadi ko basu inganta ba, akwai hadisin da ake cewa khairul asma'i ma humida wa ubida, mafi alkhairin suna shine sunan da aka sa Muhammadu ko Ahmadu ko Hamad ko Mahmudu, wa ubida ko aka sa Abdu, Abdul Qadir, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim, suke shine mafi alkhairin suna. Wannan a cikin maqasidul hasana wa alhasana, duka sun kawo wannan magana. To wannan hadisin zaka samu ya shahara a wajen awam, amma bai da isnadi, bai inganta, bai da asali, bai inganta zuwa ga annabi ba. Abinda annabi ya faɗa wanda ya inganta shine ahabbul asma'i ila Allah Abdullahi wa Abdurrahman, mafi soyuwar sunaye a wajen Allah shine Abdullahi da Abdurrahman, wanda hadisi ne Muslim ya fitar da shi a cikin kitabul adab babun nahyi an takanni bismil qasim, babun hani ga mutum ya makansa alkunya da suna alqasim, a ce abul qasim, domin alkunya ce ta manzon Allah. To a cikin wannan babu ya kawo hadisi أحب الأسماء إلى الله هكني عبد الله وعبد الرحمن. صنع أكوي حديث حب الوطن من الإيمان. شو ما كان جيش أباكين عوام. سانك أسا ينادك تكين إيماني. حب الوطن من الإيمان. كشف الخفاء. سنكاوش سو ألباني دك أتكين الضعيفة دك سنكاوش حديثا بإنجان تبا. كما يا شهر أباكين متاني. Malamai suka ce hadisi ne mawdu'un makzub, hadisi ne mawdu'i, hadisin ƙarya, hadisi ne na ƙarya. Haka ma'anansa ma ba lafiyayya bace, don aka ce hubbul watanu, abinda malamai suka ce wa hubbul watani min at-ta'assub, san ƙasa ma in dai ba so bane irin na ɗabi'a sai zama ta'assubanci. An gane, in dai ba so bane irin na ɗabi'a, ta yadda wani so kawai wani ya shigo ƙasa kawai kai dan kana mashi walakanci, kai zan wane ne zan wani ne kana wani buhun gaba da wannan, sai ya zama ta'assubanci, ba daidai bane. Wannan rabe-raben ƙasa din tura ne suka zo suka yi shi da sauransu da wane ne. Amma akwai son inda kake zaune, so na ɗabi'a. Annabi lokacin da ya baro Makka ya waiwaye ta, ya ce ke ce garin da nafi so, ba dan mutanenki sun fiddo ni daga cikinki ba, da ba zan fita ba. Wannan so ne na ɗabi'a, inda aka haife ka ka zauna ka tashi, ba ka san barin gurin inda ba abin nan ba. Ko ma ba garinku ba ka je wani wuri ka zauna ka daɗe. Sai kaga kuma san shi ya abin nan a ɗabi'ance ne wannan. Wannan bai zama laifi, amma so irin na ta'assubanci shine wanda ba a so. Sannan akwai hadisin yawmu saumikum yawmu nahrikum, ran azumin ku ran layyanku. Shi ba ya shahara a bakin mutane, kuma bai da asali, bai da tushe kwata-kwata. Ga hadisin rabi'atu rajab gharratu ramadan fiha tanharu, wai ranar hudu ga watan Rajab, to ita ce take dacewa da ɗaya ga watan Ramadan, kuma ita ce take dacewa da ranar layya. Shi ba wannan hadisin zaka ji ya shahara musamman a can ɓangaren da Larabawa suke. Shi ba wannan zaka ga kawai hadisi ne da aka tsaya aka kawata shi aka tsara shi, amma bai da asali. To ire-iren wannan hadisin zaka suna nan da yawa, na ba su da asali, kuma sun shahara a bakin awam. Haka ba zaka ce ka ɗauke su kai aiki da su ba, tunda ba su da mako isnadi. To annau'u sani, nau'i na biyu shine al-mashhuru inda al-ulama, hadisin da ya shahara a wajen malamai amma ba ya da isnadi. To nan wasu malamai suna daukar irin wannan su yi hujja da shi ko da ku ba ya da isnadi. Dalilin su suka ce li anna ijtiharihi inda ahli al-ilm wa qabulihim iyahu wa akhdhihim bihi yadullu ala anna lahu asl. Wai tunda har hadisin ya shahara ya karbu a wajen malamai sun karbe shi ya shahara a wajen su, to wannan yana nuni zuwa ga cewa yana da asali, sai dai ba mu san asalin ba amma dai yana da shi tunda har ya shahara a hannun malamai. To daga cikin irin wannan hadisin wajen buga misali shine hadisin la yuqadul waladu bil waladi, ba a kashe mutum uba idan ya kashe ɗansa, ba a kashe uba idan ya kashe ɗansa. Haka sabu malamai da yawa wasu sun ruwaito shi, malamai da yawa sun ruwaito shi, Ahmad ya fitar da shi, Tirmidhi ma a cikin kitabud diyat babu ma ja'a fi ar-rajul yuqtalu bi ibnihi ko kuma ar-rajul yaqtulu ibnahu yuqadu minhu amla. Hadisi shine mai lamba 1400 cikin kitabud diyat, kitabun nadiya Tirmidhi ya kawo shi a wannan babin da muka ambata. Idan mutum ya kashe ɗansa, shin za a kashe shi a yi masa kisasi ko ba za a kashe shi? To hadisin da ya kawo shi sai yake cewa la yuqadul waladu bil waladi, ma'anansa la yuqadul walidu bil waladi. Ina faɗi waladu ɗazu, kuskure ne. La yuqadul walidu bil waladi, ba a yi wa uba kisasi dan ya kashe ɗansa. Ai la yuqtalu alwalidu bil waladi isasan, ba a kashe uba dan ya kashe ɗansa ta hanyar kisasi. Wannan ya shahara wajen malamai, wasu sun dauke shi sun yi aiki da shi saboda ya shahara kuma yana zagayawa tsakanin su, suka ce yana da asali tunda ya shahara a hannun malamai. Haka samu a cikin littattafan mu na fiqhu duka ana kawo wannan kaida din, wata kaida ce ma aka ajje kamar wata kaida ce tabbatacciya. Amma daga cikin malamai akwai wanda suke ganin a hadisi duk yanda ya shahara a bakin malamai, in dai ba ya da isnadi kawai ku jiwa da shi. Akwai kuma wanda suka yi tafsili, suka yi mai tafsili, suka rarrabe filla filla, suka ce illam yukhalif zahiran nassi fa huwa maqbul. Yayin ka samu hadisi ya shahara a bakin malamai amma bai saba mu zahirin nassi ba, to sai a karbe shi. An gane bai saba mu zahirin nassi ba. Amma idan aka samu hadisi ya shahara a bakin malamai amma ya saba ma zahirin wani nassi wanda aka san shi da isnadin sa ko ma nassi na Al-Qur'ani, to wannan menene? Ba za a karba ba. Kun fahimta? Ya shahara a bakin malamai amma bai saba ma wani nassi can daban ba, to kace ana iya karban sa kamar shi wannan din da muka ambata. Ko kuma in ce misali na biyu ne wannan zai zuwa shi. Duk hadisin dai da ya shahara a bakin malamai amma kuma ba ya da wani bai da isnadi amma bai saba ma wani nasi ba, sai ana iya karban sa. Amma hadisin da ya shahara a bakin malamai sai ya zo ya saba wa nasi, to nan ba za a karbe shi ba. Sai suka ce to wannan hadisin yana cikin wanda ya saba wa nasi, yana cikin me? Yana cikin wanda ya saba wa nasi. Allah ya ce wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi. Sannan ga ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatla alhurr bil hurr. To sai wannan hadisi yazo ba shi da isnadi, an gane yazo haka ba shi da wani abin nan, sai kuma kawai sai yazo sai sabawa nasi, sai sabawa nasi, sai sabawa ayoyi har guda biyu. Irin wannan hadisin suka ce ba za a aiki da shi ba. To kaga masu wannan ra'ayin ba su aiki da wannan ka'ida, in mutum ya kashe ɗansa shi ma za a kashe shi tunda ga nasi ya tabbatar. Amma wanda suka dauki hadisi waccan ka'ida kuma ana iya aiki da shi, wanda su ba su sa wannan tafsil din ba, tafasil din ba, wanda su ne kuma jumhurin malamai, kuma su kuma suna aiki da shi. Da haka in mutum ya kashe ɗansa ba a kashe shi. Ga hadisin annabi da yake cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin, an-nafsu bin nafsi. Bai halatta zubar da jinin mutum musulmi sai in yayi ɗayan abubuwa uku, ya kashe a kashe shi. Kaga annabi bai ce banda ɗansa ba, ya ce in ya kashe ya kashe shi. Yasa malamai irin su Usaymin su sun tafi akan in ka kashe ɗanka za a kashe ka, za a kashe ka, ba wani inda kawai za a kashe ka. An fahimta? To me hukuncin hadisi aziz da mashhur? Shine kalmar mata karshe, shi ma dai irin na baya ne, zai iya zama sahihi in an bi isnadin in ya tabbata zai iya zama hasan zai kuma iya zama da'ifi wannan kuma shine kalmar mu ta karshe subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.